بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أقول يا الله سبحانه وتعالى ليساك حدا من شكين يجلس بإيقنسا وأنا سافية لهدي قوم شابيو قوات الربيع الأول هجر المنزو صلى الله عليه وسلم دبو يا دليل حدود سلاتين دعوكو واندهي دي دي دا بيار قوات بيو سيكالة دبو بيو قوم شابيو الاساف الميلادية فمتيق بعد كراتمنا السيرة منزع الله صلى الله عليه وسلم دليل التافع الرحيق المختوم ايضا متعشي كان inda malamin zai mana bayani akan al-Isra wal Mi'raj, haka ne? Da farko kafin shiga cikin abin da shi malamin ya ambata, Isra'i da Mi'raji suna da abubuwa ne guda biyu kuma masu bambanci da juna, wanda suna daga cikin abin da yake wajibi mutum ya yadda da su a aqidar musulunci kuma aqidar ahli sunna wal jama'a. Isra'i dai ma'anarsa shine tafiya cikin dare, ma'ana duk wanda ya tafiya cikin dare ana cewa asra ko a ce sara, duk yana dauka mujarradu al-mashi fil layl أو السفر في الليل شيء أكيد من إسرائيل. كما أن أنا نفهم تفير دا من زم الله صلى الله عليه وسلم يعني أتكين دلي دا مكة زوا بيت المقدس هذا لي قدا شيء كما معراجي ما لم يسنا شو مفعل نه وندك نونا أنت مفعل أنا نفهم كلمة دا أكا جينا تا أكا وزن مفعال مفعال كما كلمة سيدا تدل على الآلة التي حصل بها أو حصلت بها القضية المتكلم عنها. مغانا دا أكي أبن دا أكا يتلم واتوتفيا دا منزع الله صلى الله عليه وسلم دا بيت المقدس أكا يسمى دا شي زوا سمى تتليا تبيو ta uku, ta hudu, ta biyar, ta shida zuwa sidratul muntaha. Wannan shi ake cewa mi'raji, amma asalin kalmar mi'rajin shine shi abin da aka yi tafiyar da shi. Ya zo a ɗaya daga wasu daga cikin riwayoyin hadisin cewa lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya je da buraqa, wannan buraqa da ake faɗa dabbar da tsakanin alfadari da jaki, wannan tafiyar da ya yi daga Makka ne zuwa Madina, zuwa Baitul Maqdis, daga Makka zuwa Baitul Maqdis, amma ba da ita ya hau zuwa wato mi'rajin da aka yi da shi daga Baitul Maqdis zuwa sama ba. Abinda aka yi amfani da shi daga Baitul Maqdis din zuwa sama, kamar yadda ya zo a wasu daga cikin ruwayoyi, shine wasu salalim, kamar wani tsani ne na musamman da mala'ika Jibril ya nuna masa ya hau, kuma mala'ika Jibril ya sama da shi bisa wannan tsani din. To shi wannan tsanin da aka yi amfani da shi asali a lugar larabci shi ake cewa mi'raj, ai abin da aka yi amfani da shi wajen hauhawa, domin asalin kalmar araja shine ya hau sama, al-uruj shine shi aikin hawa sama din. Mi'raj shine sunan abin da aka yi amfani da shi aka hau sama. To amma ya zama daga baya kuma ake itlaqin shi asalin zuwa sama da aka yi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ake kiransa mi'raji. Ina fatan fahimci, amma asalin kalmar daga wannan ne. Za mu je insha Allah wasu maganganu a kan irin wannan din a cikin karatu din, amma kafin nan yana da kyau mutum ya sani wannan mas'alar ta cewa an yi Isra'i da Mi'raji da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mas'ala ce da ake sa ta ɗaya daga cikin mas'alolin ghaibi wanda ba su da alaka da hankali, ma'ana ba sa cikin mas'alolin da za ka sa su bisa hankalinka ka gano ko da gaske an yi su ko ba a yi ba. Kamar yadda baka ga Allah ba ka yadda akwai shi, kamar yadda baka ga mala'iku ba ka yadda akwai su, kamar yadda baka ga aljanna da wuta ba ka yadda akwai, to haka cewa an yi Isra'i da Mi'raji da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajibinka ka yadda da shi, domin dukkan su sun tabbata ne a nassi, ba dan nassi ya zo da su ba da babu mai faɗa. Kamar abin da ya shafi sunayen Allah ne da sifofinsa, ba mai magana a cikinsu ya ce a ambatawa Allah suna kaza ko a siffanta shi da suna kaza, da a ce ba a sami wani nassi daga Qur'ani ko hadithin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ambaci wannan abun ba. Me yasa ake faɗin wannan? Akwai wasu daga cikin waɗanda suka bantare daga hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka kafa tasu da suka ƙaryata waɗannan maganganu ba sa yadda da su, saboda su duk abinda ba su auna shi da hankalinsu sun ga yayi daidai ba da hankali irin nasu, to ba sa yadda da shi. To hakika wannan kuskure ne. Akwai abubuwa guda uku da kowanne gaibi yake bukata, duk abinda aka ce gaibi ne, sawa'un ababin sunayen Allah, babin shi kansa zatin Allah subhanahu wa ta'ala, da abubuwa da za su auku kafin da kuma lokacin tashin alkiyama da kuma bayan an yi tashin alkiyama, lokutan nan guda uku. Akwai abubuwa uku da aqidar ahlus sunna ce mabiya addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka yadda su haƙura da abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo musu da shi a matsayin addini, ba su sa wani abu sabo a ciki ba, kuma suka yadda da cewa duk abinda Allah ya faɗa a Qur'ani gaskiya ne, duk abinda annabin Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisansa ko ya aikata ko akai a gabansa bai ce komai ba, duk shi ma gaskiya ne. To masu bin wannan hanyar suna da abubuwa guda uku da suke imani da su. Na farko at-taslim, miƙa wuya. In an ce taslimi shi ne ka miƙa wuya cewa wannan abun yadda annabi ya faɗa, to babu gyara a ciki. Na biyu imani da cewa hakan lalle ya auku, na yadda, ina da yaƙini tabbas abun nan ya auku. Abu na uku, kada a yi wa kowanne abu daga cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a wannan issa tasa ko duk abin da ya shafi gaibi, kada a yi masa tawili. Tawili dama mutum yana buƙatar sa ne idan ya ga wani abu da ya samu wani abun kuma daban da ya saba masa, haka ne? Idan ka ji wani labari ko ka karanta wani labari sai ka samu wani labarin daban da ya saba ma wannan, to wannan ne akan ce an buƙanci a yi tawili, ma'ana a ba wa wata kalma wata ma'anar daban da za ta sa su dace ko labarin ya dace da wancan da aka karanta na farko. To wannan abun ana yin sa ne a babin tarjihi tsakanin abubuwa guda biyu, ma'ana a fifita wani akan wani idan ya tabbata daga masdari ɗaya suka fito. Ma'ana idan muka samu riwaya ce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kaza, sai muka ga wata riwayar kuma daga gare shi din da ya cewa ya faɗi wani abu da ake ga kamar ya saba wa wancan, a hankalinmu muka ga kamar sun saba wa juna, to anan ake cewa a bawa wani daga cikin waɗannan maganganun guda biyu fassarar da za ta dace da ɗayan. Na fatan fahimci abin da muke so a kai zuwa gare shi. Amma idan saɓanin ya auku ne ta ɓangaren ga nassi ya tabbatar da abu ko Qur'ani ko sunna, sai kuma ga hankalin wani ko hankalin wata ƙungiya ko hankalin wani mutum, namiji ko mace, ya kasa karɓar wannan abin da ya zo a nassi, to sai a aje masa tunaninsa da hankalinsa a riƙe wannan nassin, domin nassin babu kuskure a cikinsa. Shi ko hankalin wani yana kuskure wajen fahimtar nassi, musamman idan ya zama wato babu zuciya mai tsarki, babu manhaji mai kyau, babu karantarwa mai kyau. Idan mutum bai samu waɗannan abubuwan ba, to duk abin da ya ji a Qur'ani ko hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai iya ƙaryata su, saboda shi abin da yake asali a gunsa shine hankalinsa. Na fata mun fahimci abin. don haka mutum ya kiyaye ƙaryata duk abin da yake ya tabbata malaman hadisi sun ciro shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta hanya ingantacciya mai kyau Isra'i da Mi'raji ɗaya ne daga cikin waɗannan abubuwa guda ko kuma in ce abubuwa da dama da yake wajibin mutum ya imani da su cewa an yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai masaloli da yawa da malamai suka tattauna akan yadda aka yi Isra'in aka yi Mi'rajin amma ijma'in da suka yi shine zan faɗi inda aka yi ijma'in wasu daga cikin masalolin a cikin karatun za su fito mana insha Allah zan istihdarin su in tuno su sai mu ambace su insha Allah ijma'in da malamai suka yi shine lalle ne haƙiƙa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama an tafi da shi daga Makka zuwa Baitul Maqdis mala'ika Jibril ya zo masa da dabba ba wai saboda buƙatar dabbar in babu ita tafiyar ba za ta yi ba amma saboda haka Allah madaukaki ya so ya hau dabbar ta tashi da shi zuwa wannan wuri Baitul Maqdis in an ce Baitul Maqdis shine masallacin da ke Al-Masjid Al-Aqsa a Palestine inda Yahuda suka karbe yanzu ake kiransa wato Isra'ila a wannan wuri anan ne Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi aka tafi da shi daga Makka zuwa wannan wuri kuma anan kamar da zamu ji a cikin riwayoyin har Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara masa yin sallah da annabawa ya limance su annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya limanci sauran annabawa aka yi sallah duk waɗannan abubuwan da zamu ji kamar wannan da abin da zai zo a ciki suna daga cikin abubuwan da kamar da na ambata ba a sa hankali a ciki kamar yadda zan ba misalai abubuwan da suka shafi rayuwar da ake yi bayan an mutu ya sunanta rayuwar barzakhu ko rayuwar barzakhu tana da bambanci da rayuwar duniya wata da wani abin a ciki kamar anan duniyan ake yi misali kamar tambayar mutum a kabari in ya mutu ai anan duniya ake ma'ana a kabarin nasa Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa mala'iku guda biyu za su zo bayan waɗanda suka kawo shi suka sa shi a cikin kabarin sun juye baya lokacin ma ana ba shi dama ya ji takun takalmansu takun kafafunsu bayan tafiyar su sai waɗannan mala'iku guda biyu su zo kuma ya tabbata a hadisi ana kiransu munkar da nakir ba baƙon abu bane za su zaunar da shi sai su yi masa tambayoyin nan guda uku da muka sani man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka wane ne ubangijinka menene addininka wane ne annabinka to in ya samu amsa waɗannan tambayoyi za a yi masa ni'ima a kabarinsa wannan a ina ake yi a kabari haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba a wani wuri ake ba lahira aka riga aka je ma'ana ba a rayuwa ce ta lahira ta tashi bayan tashin alkiyama ba rayuwa ce sunanta rayuwar barzakhu gashi anan ake yin ta a kusa da mu a duniya a makabarta amma babu mai zuwa ya ce maka yaji yadda ake yi amma tilas ne mutum ya imani da ita mun fahimci wannan saboda me manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana wannan kuma babu majalin mutum ya ƙaryata ƙaryata wannan ƙaryata manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama wanda zai kai mutum zuwa ga kafirci da fita daga addini to haka nan waɗannan abubuwa da zaka je an faɗa cewa annabi sallallahu alaihi wasallama an je wuri kaza yayi kaza tare da annabawa an hau sama ta ɗaya kamar da zamu ji ya ga annabi wane sama ta biyu ya ga wane har zuwa as-sidratul muntaha har inda yayi magana da Allah subhanahu wataala ba tare da tafinta ba wannan ɗaya daga cikin masalolin ne tilas mutum ya yadda da wannan abu cewa an yi shi ƙaryata wannan ƙaryata wanda ya bada labarin ne waye bada labarin mu mun tabbata ya zo mana ta hanya mai wato ingantacciya kamar yadda muka samu sallah da azumi da zakka daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana gashi ana yi ga yadda ake yi kamar yadda muka sami wato waɗanda suka ruwaito mana haji suka ruwaito mana zakka suka ruwaito mana sallan nan da ake yi su suka ruwaito mana cewa wannan abun ya auku in ka ƙaryata wannan to ka ƙaryata wancan shikenan mutum ya bar sallah da azumi da zakka ya rusa addininsa baki ɗaya saboda yana sukan wata riwaya saboda tunanin wai hankalinsa ya kasa karɓa na fatan fahimci waɗannan abu mutum yake yayi shigar da hankalinsa a mas'alolin da hankali ba a amfani da shi wajen gwada an yi su ko ba a yi su ba sai ya zauna lafiya da addininsa sauran abubuwan insha Allah za mu ji dan haka wannan shine abin ijma'i cewa an yi isra'i da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa baitul maqdis daga nan kuma an yi mi'raji da shi daga nan zuwa sama hatta bakwai kamar yadda muka ji tafasili kuma daga cikin matsalolin har yanzu la'alla malamin ya kawo mana wasu maganganu na Ibn al-Qayyim da ya kawo su a Zadul Ma'ad kasancewar mutum ne shi mai tantancewa daga cikin muhaqiquna waɗanda ba su yi amfani da ruwayoyi masu rauni ba ya tsaya akan ruwayoyin masu inganci kuma sannan ya tabbatar da abubuwan yadda suka auku akwai magana da malamai suka yi cewa shin wannan Isra'i da Mi'raji da aka yi da Annabi sallallahu alaihi wasallam an yi shi ne bi jasadihi wa ruhihi ko ko bi ruhihi duna jasadihi ko kuma bi jasadihi duna ruhihi ma'ana an yi da jikin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam tare da ransa ko kuwa da ran kawai aka yi ba tare da jikin ba ko ko da jikin babu wato babu ruhi din ko kuma an yi abin ne ma cikin bacci duk waɗannan suna ga cikin maganganun da wasu malamai suka yi amma a gurin masu ta haƙiƙin matsalar lura da riwayoyin da suka zo a wannan abu shine tabbas an yi abin nan ne da jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma ruhinsa saboda rashin dalilin da yuhilu zalika babu dalilin da zai ce da zai hana wannan abun aukuwa in kana magana akan abin da Allah ya ce yayi to baka shigar da hankalinka cewa yaya akai abin yaya akai abin abinda Allah madaukake yayi itlaqi a cikin alqur'ani shi yasa malamai suka sa wannan abun a masaloli na ijma'i cewa lalle an yi isra'i da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya ƙaryata wannan ya ƙaryata alqur'ani ya kafirta dan Allah madaukake ya faɗa alqur'ani subhanalladhi asra bi 'abdihi laylan min almasjid alharam ila almasjid alaqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina wannan lafazi da Allah madaukake ya ambata cewa tsarki ya tabbata ga wanda yayi tafiyar dare da bawansa malamai suka ce in mun lura da lafazin bawa bi abdihi wal abdu mukawwanu min al jasadi war ruhi ko in aka ce bawa to bawa ya kunshi da shi jikinsa da ruhinsa ba dama ka raba abun guda biyu idan da ruhin ne babu jikin to Allah madaukaki bai rasa lafazin da zai faɗa mana wannan a cikin alqur'ani in kuma jikin ne banda ruhin shi ma bai rasa lafazin da zai amfani da shi mu gane haka ba amma cewa bi abdihi kuma babu inda zaka iya bambancewa kace abdun nan ana nufin ruhin banda jasad ko jasad banda ruhi dole ne zama gaba daya ake nufi ma'ana da jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin ransa cikin fahimtarsa akai waɗannan abubuwa don haka duk abin da ya bamu labari babu wahami a ciki tabbas ya auku na fatan fahimci abu to mu karanta littafin malamin yake cewa وبينما النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ينا cikin wannan hali يمر بهذه المرحله ينا bi ta wannan mataki na rayuwa da yake ciki wato na da'awa ai dama mun gama magana ne akan abinda da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yadda yake ya kira kabilu kabilu da yadda aka samu wasu mutum shida sun musulunta daga mutanen Madina da kuma yadda matakan wato yin hijira daga Makka zuwa Madina suka fara kusantowa to Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin wannan mataki na rayuwarsa da kuma rayuwar da'awa wa akhadhat ad-da'watu tashuqqu tariqan bayna an-najahi wal-ittihad kuma da'awa ta fara keta hanya tsakanin cin nasara da kuma wahalhalu da musgunawa shine ittihadi a musgunawa mutum a hana shi sakewa a hana shi yada addininsa to lokacin da yake cikin wannan yanayi an fara samun cin nasara ga kuma shi wahalhalun da cutarwar ba su tsaya kwata-kwata ba yace wa bada'at nujumul amali kuma sannan sai ga taurarin fata mai kyau da kyakkyawan wato minnan ta kyakkyawan wato fata tatalammahu tana wato kyalkyalowa tana fitowa ana hangenta fi afaqin ba'ida wato asasanni can nesa wannan kamar da muka sani larabcin malamin ne kamar da ya saba yin ilimin larabcin zamani yace waqa'a hadithul isra'i a wannan irin yanayi ne wato abin nan da ya auku na isra'i da mi'raji ya faru ma'ana yana so ya gaya mana lokacin da aka yi wannan abubuwa guda biyu da Isra'ila da Mi'raji a wannan lokaci ne da da'awar annabi sallallahu alaihi wasallama duk da wahalhalun da take ciki da irin musgunawar da ake masa da shi da muminai na wato jifa da duka da cin mutunci da zagi da abubuwa dai marasa kyau da kora daga gida to an fara samun kuma nasara to a wannan tsakanin wannan abu ya auku to sai sai wakhtulifa malamai sun yi sabani fi ta'ayini zamanihi wajen tantance mana zamanin da aka yi wannan Isra'i da Mi'raji ala aqwalin shatta a kan ko bisa lokuta daban-daban ma'ana malamai sun yi sabani lokuta daban-daban dangane da wani lokaci ne aka yi wato Isra'i da Mi'raji kamar yadda wannan abu kada mutum ya ce to abinda aka same shi a hadisi ya aka samu wannan sabanin ai sabanin dama ba na yin abun bane na lokacin da aka yi abin ne tunda da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana a nassin hadisin cewa rana kaza lokaci kaza akai kaza da shikenan ai muna da yaqini akan ranar kasancewar a nassin ba a faɗi ran da akai abun ba malamai suka kintace wannan yace kaza ne wannan yace kaza ne musamman mun san lokacin da irin waɗannan abubuwa suke aukuwa lokaci ne da ba a amfani da abin da ake ce ma tarihi irin yanzu a ce ranar kaza da kaza an fi amfani da hawadith hawadith shine waqa'i abubuwan da suke aukuwa lokaci kaza sai a ce abu kaza ya auku ne a shekara ta kaza abu kaza kuma ya auku a shekara ta kaza kamar yadda shi kansa haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba a tantance ta da wani nassi na yaqini la daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko daga wani cewa ga ranar da aka haife shi a tarihance a ce ranar kaza ne ga watan kaza a shekara ta kaza babu wannan illa sunan ranar kawai litinin ina fatan fahimci wannan haka nan kuma ranar rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ma litinin ce amma ita an samu cewa 12 ne ga watan rabi'in al-awwal amma maganar ranar haihuwa babu tabbaci akwai maganganu da yawa wani yace rajab wani yace sha'ban wani yace wanda yace ce rabi'ul awwal din akai saba shi ma 12 ne ko ba 12 ba amma maganar a shekarar da akai waqi'ar giwaye wannan tabbas abun a haka ne ina fatan fahimci wannan to haka nan irin waɗannan abubuwa da suke faruwa su ma ba ka da dalili idan ba nassin ka samu ba shi yasa zaka ga malamai sun yi sabani akan wace rana ce yace awwalan faqila wasu sun ce kana al-isra'u fi sanati allati akramahu Allahu fiha bin nubuwati wasu suka ce ai wannan isra'i an yi da shi ne a shekarar da Allah ya karrama shi da annabci yace waqtarahu at-tabari malam muhammad ibn jarir ibn yazid ibn ghalib at-tabari abinda ya zaba kenan malam mai tafsiri mun san yana da littafi kuma tarihul umam wal muluk ko tarihul rusul wal muluk a wannan littafi shine ake cewa tarihi at-tabari a littafin ya fadi wannan magana cewa shi a ganin sa yadda yake fahimta an yi isra'i ne a shekara ta annabci inga shekara annabci shekara ta nawa kenan shekarar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake da shekara 40 a duniya ko a lokacin aka bashi annabci agun al-imam at-tabari kenan wa qila wasu kuma sun ce kana ba'da al-mab'ath bi khams sinin wato abin ya auku ne bayan annabci da shekara 5 rajjaha dhalika an-nawawi wal-qurtubi malamai biyu ra'ayin su kenan da al-imam an-nawawi abu zakariya yahya ibn sharaf da kuma al-qurtubi abu abdullah akwai al-qurtubi abu al-abbas akwai al-qurtubi abu abdullah mai tafsiri shine abu abdullah abu al-abbas shi kuma shine mai sharhin sahih muslim mai littafi suna al-mufhim lima ashkala min sahih muslim to wannan al-qurtubi mai tafsiri ake nufi shi a ganin sa shekara ta 5 bayan annabci biyu kenan ko na uku yace waqila wasu sun ce kana laylata as-sabi'i wal-20 min shahri rajab abun ya auku ne a daren 27 na watan rajab a shekara min sanata 20 min an-nubuwa a shekara ta 10 ta bayan annabci ma'ana shekara 10 bayan annabci a watan rajab a ranar 27 ga watan inji wasu yawa shinan bai fadi wanda suka bai fadi wadanda suka kawo wannan ba da akwai mutane da yawa da suka fadi wannan ra'ayin bal har wasu masu tafiya kan mazhabobin bid'a sun dauki wannan abun ya shahara a gunsu har ya zama cewa suna bikin zagayowar ranar 27 ga watan Rajab duk shekara akwai wanda suke tafiya a umara ta musamman in ka je a Madina za ka gansu duk shekara daga an ce 27 ga watan Rajab tayi za ka gansu suna zuwa domin wato bikin Isra'i da Mi'raji wannan da yawa daga cikin masu bin hanyoyin sufaye da sauransu za ka ga suna waɗannan abubuwa din na bid'a saboda daukar wannan rana din cewa 27 ne ga watan wato Rajab wannan abu ba shi da tabbas shi ma kamar yadda zamu zo mu ji malamin zai faɗa na hudu yace wa qila قبل الهجرة بستة عشرة هكذا نقول بستة عشرة شهرا نعم واتو كابين هجرة دوتا قوم شاشدة شيني أكي وانا أبو نجي وسو يسي أي في رمضان سنة 12 من النبوة الشكالة تقوم شابيوكي نمباين النفسي وانا قولي كينا خامسا يسي وقيلة وسكوما سنشي قبل الهجرة بسنة وشهرين kafin hijira da shekara daya da wata biyu ai fil muharram sanata 13 min an-nubuwa wato a shekara ta 13 bayan annabci a watan muharram alqawlu sadis ra'ayi na shida yace wa qila qabla al-hijrati bi sanatin wato kafin hijira da shekara guda ai fi rabi'in al-awwal sanata 13 min an-nubuwa wato a watan rabi'in al-awwal wannan sunan watan haka ake fada ba rabi'ul awwal ake cewa ba ba idafa bace mun gane daliban ilimin sun yadda ake karanta rabi'in da tanwini saboda mudaf ne fi rabi'in a watan rabi'in sai kuma sai al-awwal da idafa sai sai a ce rabi'ul awwal amma da Hausa kake fada ba matsala bane yace a watan rabi'in al-awwal a shekara ta 13 shima min an-nubuwa mun ji kauli nawa kenan shida to malamin sai yake cewa waruddatil aqwalu thalathatu al-awwalu an yi watsi da maganganu uku na farko shine al-awwalu ba jam'in awwalu ne idan zaka yi jam'in abin da yake ba mai hankali ba kuma suna da yawa zaka fadi wato na farko wanda ba kuma guda ɗaya ne na farkon ba inda ɗaya ne sai a ce al-awwalu in namiji ne in mace ne a ce al-ula amma abubuwa ne da yawa aka kakkasa su sai a ce na farkon su to na farkon ba abu kwaya ɗaya ba sai a ce al-uwalu wato abubuwa na farko wato maganganu uku na farko kamar da muke faɗa da Hausa yawa wa ruddatil aqwalu thalathatul awwalu waɗannan maganganu guda uku na farko an yi watsi da su da me saboda dalili bi anna khadijata radiyallahu anha saboda kasancewar khadija radiyallahu anha توفيت تارا سني في رمضان واتر رمضان سنة 10 من النبوة أشكرا تقوى مباين أن نبت من ذن الله صلى الله عليه وسلم ألوكة خديجة رضي الله عنها ترسو وكانت وفاتها قبل أن تفرض الصلوات الخمس لسور تقوى يا أو كني كافن أفر لن تسلى معنى ما لم يسمي إجمائي شوى Khadija ta rasu kafin a dora wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da al'umma yin salloli guda biyar mun fahimci wannan kuma mun an sani malamai sun yi ijma'i kan cewa a sallah guda biyar din nan ba a farlanta ta ba sai a Isra'i da Mi'raji sai lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi Mi'raji aka yi Mi'raji da shi mun gane ashe kenan kafin a samu sallah ita ta rasu tunda haka ne kuwa ashe kenan ba zai yiwu a ce a waɗancan watanni na farko dai kaga wanda tabari ya faɗa cewa a shekarar annabci wannan babu shi mun gane saboda ba a shekarar da aka bi annabi sallallahu alaihi wasallam annabci a wannan shekarar aka saukar da salloli ba ko yawwa mun san ku Khadija ba ta cikin waɗanda suke nan da rai a lokacin da aka saukar da salloli na biyu maganar Qurtubi da Nawawi cewa shekara ta biyar bayan annabci shi ma kun ga ba zai samu ba kasancewar wannan baiwar Allah ba ta samu lokacin salloli ba gashi ko a lokacin an saukar da salloli da a ce a lokacin da aka a lokacin ne da suka faɗa aka yi Isra'i aka yi Mi'raji kun ga lokacin musulmi suna sallah kenan haka ne to da ta yi sallah ita kuwa ba ta samu wannan lokaci da aka saukar da salloli ba na fata mun fahimci wajihin da malamai masu bin wannan tadqiqin suke gano abu haka nan kauli na uku na cewa abun ya faru ne a watan Rajab ranar 27 a shekara ta 10 shi ma wannan ba haka bane duk saboda wannan dalilin na magana Khadija a lokacin ba a saukar da wato salloli ba da fatan mun fahimci wannan yawa don haka kenan kaulin da yafi karfi sune waɗannan ɗaya daga cikin waɗannan guda uku ko ya zama a shekara ta 12 a watan Ramadan ko ya zama a watan Muharram a shekara ta 13 ko ya zama wato Arbi'in al-Awwal a shekara ta 13 mun fahimci wannan yawa to shi yasa sai yake cewa wala khilafa anna fardhu as-salawati al-khams babu sabani tsakanin malamai cewa wato farlan tasallolin nan guda biyar kana lailatul isra'i ya kasance a lokacin a daren isra'i amma al-aqwalu ath-thalathatu al-baqiyatu amma maganganun guda uku na farko da suka rage banda na farkon da akai watsi da su yace falam ajid ma urajjihu bihi wahidan minha yace ban samu wani dalili da zai sa in fifita ɗaya daga cikin su akan ɗayan ba yawa ghaira sai dai anna siyaqa suratul isra'i cewa koro maganan siyaqin wato suratul isra'i yadullu ala anna al-isra'a mutaakhirun jiddan ya nuna mana cewa wato isra'i daga baya aka yi shi ma'ana lokacin da aka yi isra'i ba lokacin farkon annabci bane lalle daga baya ne ma'ana kenan ya nuna dab da annabi sallallahu alaihi wasallama yana shirin yin hijira daga makka zuwa madina a lokacin aka yi isra'i mun fahimci wannan yawa wannan shine kauli mafi karfi shi yasa wasu malaman na sami wasu daga cikin malamai da na bincika abin suna cewa abinda kamar Sheikh Salih Ali Sheikh al-sharhin sana al-aqidatu at-tahawiyyah da yazo inda malam at-tahawi ya faɗi wannan magana akan isra'i da mi'raji ya tattauna wannan matsalar kuma yake cewa shi a ganin sa abinda zai fi daidai shine kasancewar a shekara ta 13 din nan ne wato ko a watan Muharram ma'ana kaman kauli na biyar sai la'alla shine fi don shine wa zai daidai da cewa shekara guda da wata biyu kafin hijira ya ce wannan ya fi wato dacewa da in an lura da wasu abubuwan da za mu ji a cikin nassin wasu wuraren insha Allah in ban manta ba zan ambace su don mu tuna mu datar da wannan abun da maganar lokaci din ina fata ana bi tsayi sai ce ghaira an ayyawa mun karanta wannan sai ce warawa a immatul hadisi malaman hadisi sun ruwaito tafasila hadhihi alwaqi'a wato daki dakin bayanin wannan abu da ya auku wa fi ma yali nasruduha bi ijazin ga abin da zan koro muku na wannan kissa amma a dunkule idan mutum yana son kissar da fadinta kissa ce da al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim ibn al-Hajjaj duk su ruwaito ta mutum ya koma sahih al-Bukhari ko sahih Muslim ya karanta da tafasil daki daki da kuma duk kalmomin da suka ambata amma kasancewar wannan littafin nasira ne ko ana mana bayanin sirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba maganar riwayoyin bane to ya dauko maganar Ibn al-Qayyim da ya kawo Azadul Ma'ad saboda dadin karatunsa da kuma wato tantancewar da bawan Allah ne shi yasa ya kawo mana yace qala Ibn al-Qayyim mu karanta daga littafin yace qala Ibn al-Qayyim al-Imam Ibn al-Qayyim Muhammad Ibn Ayyub Ibn Abi Bakr az-Zura'i yana cewa usriya bi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam an yi isra'i ne da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bi jasadihi da jikinsa ma'ana yana nufin tare da ruhinsa kuma ala sahihi wato saboda shi anan yana kore maganganun waɗanda suke cewa da ruhi ne a mafarki ne ma wasu sun ce ma kana al'amru fil manami ai mafarki kawai yayi duk abubuwan da ya faɗa dinnan a mafarki ne to duk da kuma mun san mafarkin annabawa menene gaskiya ne annabawa ba sa cakudin mafarki irin wannan azghasu ahlam da mu muke yi haka duk abin da annabi ya faɗa cewa yayi mafarki an yi shi to gaskiya ne an yi shi to ballantana kuma babu dalilin cewa mafarkin ne magana tabbatacciya ita ce da gaske da jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma ransa aka yi wannan abu shine ke cewa min al-masjid al-haram ila al-bayt ila bayt al-maqdis daga masallacin ka'aba zuwa bayt al-maqdis rakiban ala al-buraqi yana haye akan wannan dabba buraq da Hausa muke ce mata buraqa ko yawa asalin kalmar kenan sun ce dalilin da yasa aka sa mata suna buraqa dake buraqa ba larabci mu a Hausa muke cewa buraqa muke kara mata kaman ta'u marbuta amma al-buraq da qaf kawai abun ya kare babu ta marbuta yawa suka ce an sa mata suna al-buraq saboda saurinta kamar walqiya domin walqiya ita ce al-barqu ko yawa saurin tafiyar dabbar kamar walqiya take tafiya dan suna cewa idan ta daga kofatanta kamar da suka hakaito in ta daga kofatan inda take aje kofatanta wato binnan na gaba kafafunta na gaba inda in ta yi tsalle kenan ma'ana inda take aje kafa shine inda idan ta yake kaiwa mun fahimci abin yau haka wasu malaman da suka ruwato abubuwan suka ambata kun ga kenan ashe saurin dole ya zama ba yadda wato aka sani al'ada ba to sai ke cewa rakiban alal buraq yace suhbata jibrila yana tare da mala'ika jibril alaihi salatu was alaihi ma as-salatu was salam su biyun gaba daya Allah ya musu sallama da karin salati yace fa nazala hunaka sai ya sauka a can wa salla bil anbiya'i imaman ya salla a matsayin liman tare da annabawa Allah ya hado masa su suka yi salla tare to anan ne wasu malamai suka tattauna shin wannan limanci da yayi da kuma ganin da yayi wa annabawa da ya hausa mata daya yaga annabi adam ta biyu yaga yahaya da zakariya isa da yahaya haka dai har zuwa inda aka ambata har zuwa sidratul muntaha waɗannan annabawa da ya gani shin su din da jikinsu da ruhinsu ya gansu ko kuwa ya ga ruhin ne kawai to malamai duk suka tattauna saboda duk waɗannan matsaloli ne da babu dalili kuru-kuru akai shi yasa za ka ga malamai suna tattauna wannan yace kaza wannan yace kaza daga cikin waɗanda nake faɗa mana dazu Sheikh Salih Ali Sheikh yana cewa shi abin da yake gani shi dangane da sauran annabawan da ya gani har musamman dai waɗanda ya gani a can sama yace waɗannan za iya cewa da ruhi ne kasancewar annabawa abin da ya tabbata shine suna nan a kaburukansu jikinsu ba a fidda shi ba mun fahimci wannan amma arwahinsu suna sama tare da Allah subhanahu wa ta'ala to shi yasa yace wannan dalilin shi kawai za a iya gani duk da shi ma ba nassi ne kuru-kuru akan matsala din ba kamar da muka ce dai matsalar gaibi kar ka yanke abu illa kasancewa dai wannan akwai wani abu da za a iya hangowa daga wannan dalilin la'alla lahu masad ko lahu musawwihun an yuqal Allah samu dace to sai yake cewa wa sallabil anbiya'i imaman yayi salla a matsayin liman da annabawa ma'ana annabawa na bayan sa wa rabat al buraqa ya daure wannan dabba bi halqatin babil masjidi wato da yar sarkar kofar masallacin yasa da wani abu kuma aka daure dabbar aka tsaye da ita buraqin nan anan ta tsaya shi kuma ya salla tare da annabawa thumma urija bihi tilka al-lailata sannan a wannan daren sai aka hau sama da shi kun ga ba a ce ya sake dauka buraq sun yi sama ba ma'ana buraq daga masallacin makka zuwa masallacin baitul maqdis iya aiki take ne mun fahimta yawa sannan yace min baitul maqdis ila sama'id dunya fastaftaha lahu jibril wannan dai ya ce mana a dunkule da ma ya kawo in ka duba sahih bukhari da muslim akwai bayanin tafasil din yadda abun ya auku fastaftaha lahu jibril sai mala'ika jibril ya nemi budewa shine ma'anan istaftaha kaman ka kwankwasa kofa ko kai sallama ka ce gani na zo a bude kofa shine istiftahi neman a bude fa futiha lahu sai aka bude masa akwai a cikin hadisin yazo haddisi da aka yi tambaya wane ne yace shi mala'ika jibril ne kai dawa wake tare da kai yace muhammad aka yi tambaya cewa an aiko shi ma'ana annabi ne an bashi annabci yace eh an bashi annabci to sannan aka bude musu suka shiga yawa nan duk bai kawo ba ku duba ku ga wato iko irin na Allah da sarauta irin ta Allah wato mala'ikun ma da suke can sai sun tambaya waye kake tafi tare da shi saboda kawai wurin ba na kowa kawai ya shigo bane shi kansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da aka faɗi shine muhammad dan abdullahi wanda aka bashi annabci to sannan aka bada izini a bude sallallahu alaihi wasallam to sai yake cewa inani fa futiha lahu faraa hunalika adama abal bashar a can a hawa a sama ta farko ana shiga ana bude musu suna hawa sai ga annabi adam fa sallama alaihi yay masa sallama assalamu alaikum farahaba bihi shima yay masa marhaban dalale wa radda alaihi salam yay mai masa sallama wa alaikumus salam kuma yayi masa marhaban da lalewa aqarra bi nubuwatihi kuma ya tabbatar da annabcinsa ma'ana yace ya tabbatar da cewa kai ne annabin nan wa arahu Allahu arwah as-su'ada'i an yaminihi Allah ya nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama rayukan wato mutanen kirki daga daman annabi Adam yana zaune wa arwah al-ashqiya'i an yasarihi da kuma rayukan mutanen banza daga daman daga hagun annabi Adam mutanen kirki a damansa mutanen banza kuma a gefen hagunsa wannan suna daga cikin abubuwan da dama suke sa ayi waccan magana da muka yi ta farko no in hankalinka zaka yi amfani da shi kace to wai rai shi ya yake ne ya ake ganin sa ba ruwanka yawa annabi ya faɗa kuma baka fi shi tunanin abin da ya dace a faɗa ba an fahimci wannan ahir ka sa hankalinka a wannan kace gaskiya abin nan nako akwai wasu abubuwa mu mu'tazilawa da suke irin wannan tunanin da haka suka ƙaryata wannan irin maganganu duk abin da suka ga wai hankalin irin nasu ya kasa dauka sai su ce a wannan abin ƙarya ne wannan ruwayoyin wannan hadisan naku da Allah duk tarkace ne kuka je ku kwaso a wuri din abin da malami suke cewa dan hankalinka yayi kokontan abu baya nufin babu abu haka ne kuma kai duk kokarinka baka da wata hujja da zaka tabbatar da abin ba haka yake ba ko akwai yadda wani dan adam zai iya zuwa da wani dalili kuma kawo mana mana hankalin dama na nassi babu dan ba za a samu abin nassi ya saba wani nassin ba amma ya kawo wani daga cikin abin da yake hankali ne da zai iya saba wannan dama abin da ake faɗa shine wato harkar da ta shafi gaibi kamar yadda muka faɗa dazu abin da ake ciki dangane da ita shine ka gaskata abin da aka faɗa maka in dai nassi ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan amma hanyar da zaka iya ƙaryatawa baka da ita yadda ka rasa hanyar da zaka tabbatar a hankali to haka nan kuma hanyar hankalin ba za ta ƙaryata maka wannan ba shi yasa ka'idar shari'a dama shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama dama ana cewa kuma da malami suke ambatawa ta'ti bima yuhiru al-uqula wa la ta'ti bima yuhilu shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallama tana zuwa da abinda zai iya ruda hankali kafin ya fahimce shi amma ba dai a zo da abinda hankali wato ba zai iya yadda da shi ba an fahimci abin a ce hankali ma'ana a hankali mai hankali na sha faɗa wannan kalma ko a ce hankali mai hankali akwai hankalin da yake yana da hankali akwai hankalin da ba shi da hankali hankalin da yake da mizani na shari'a to hankali ne mai hankali amma hankalin da ya watsi da shari'a kawai tunanin ƙwaƙwalwa ne yake amfani da shi to shi kuma ba shi da hankali in ba shari'a to hankalin mutum ba zai zama yana tunanin da ya dace ba to in hankali mai hankali ne dole ne ya yadda da cewa duk abin da shari'an nan ta zo da shi ba abu ne da zaka ce masa impossible ba ba zai taɓa yiwuwa ba babu wani abu da zaka ce a shari'ar Allah Allah ya faɗi abu zai yiwu annabi sallallahu alaihi wasallam ya fice abu zai yiwu ka zo ka ce kana da wani dalili da zai nuna cewa wai abin ba zai yiwu ba mun gane wannan yawa domin abin da zai yiwu da abin da ba zai yiwu ba ana magana ne a mizani irin na Allah ba mizani irin namu mu mutane ba hankalinmu Allah ne ya halicce shi ya sa masa haddi yana da iyakar abin da zai fahimta yana da iyakar abin da ba zai fahimta ba haka ne don haka ashe kenan ba komai zaka ci su hankalinka a ciki ba wannan kuma ba dalili ne ko kuma ba wai wani abu ne da ke nuna cewa wani abu ne aka kasa kare shi da dalili ko na hankali shi yasa ake faɗin wannan ba ai dama duk abin da yake akwai shi a duniyan nan ai mun faɗi kala nawa ne akwai abin da yake wazihi haƙiƙi ana ganin sa bil hawas da hanyoyin nan guda biyar na samun ilimi ta hanyar da ido da kunne ko da harshe da hannu da kuma hanci da za a sansana waɗannan hanyoyi ne na ɗan adam Allah maɗauki ya bashi yadda zai samu ilimi ya ga wani abu ya samu ilimi a kansa akwai kuma ilimin abubuwan da ba su da alaƙa da wannan imani ne zuciyarka ce kawai za ta gamsu ta yadda akwai kuma babba daga cikin wannan abin shine gaibin shi Allah subhanahu wa ta'ala kansa babu ɗan adam inda ya ga Allah a duniyan nan hatta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gani da ido wannan idan na duniya mun fahimci wannan amma kowa ya yarda da shi hatta wanda ba musulmi ba ya tabbatar akwai Allah kawai ya ki bauta masa ne to ashe tunda kai yarda akwai Allah duk abin da ya baka labari ma ka gaskata cewa wannan abu yayi karka auna shi da hankalinka
musamman wannan abu yana faruwa ne a wata rayuwar ba irin wannan tamu ba mun fahimci wannan yawa dan haka ni abin da nake so da inana ta madhhabubi irin na mu'tazilawa da khawarijawa da kuma talkacin dai waɗanda suka karkace wa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke amfani da hankali su ajiye qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gefe karka dauki hanya irin tasu domin in ka dau wannan zaka ƙaryata wani abu wanda ƙaryata shi yalzamu minhu ƙaryata alqur'ani da ƙaryata sauran hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka tabbatar mana wannan addini ina fata mun fahimci abu yawa akwai daga irin waɗannan maganganu ne masu irin harkar mu'tazila wannan zaka ji wasu suna ƙaryata hatta maganar cewa annabi Isa yana sama Allah ya dauke shi kuma zai dawo kafin tashin alkiyama duk hadisan annabi ne suka tabbatar mana wannan abu zaka sab din mutun ya shigar da hankalinsa sai ce to ya za a yi kaza ya za a yi kaza ya za a aure kaza ba ruwanka da cewa ya za a yi wannan abu tunda ba a rayuwarka ne ta duniya ba da cewa aka yi a Kano za a yi sai ka tashi ka biya kudin mota sai ka tafi Kano sai ka gani ko ba haka bane ba a Kano bane ba a duniya bane wannan a wani wuri ne daban da ba wanda zai iya zuwa sai wanda Allah madaukaki ya bada izinin ya je ina fata mun fahimci wannan yawa dan karka kai hankalinka a irin waɗannan abubuwa din sannan sai ke cewa wa thumma urija bihi haka ne na'am ila sama'i thaniyati sannan sai aka yi mi'rajin da shi aka sake hawa zuwa wato sama ta biyu fastaftaha lahu ma'ana sai jibril ya nemi a bude fara'a fiha anan ne yaga yahya ibn zakariya wa isa ibn maryam yaga annabi yahya da annabi isa dan maryam falaqiyahuma wa sallama alaihima ya hadu da su yayi musu sallama faradda alaihi wa rahaba bihi suka mayar masa sallama suka yi masa marhaban dalale wa aqarra suka tabbatar bi nubuwatihi da annabcin sa thumma urija bihi ila as-sama'i ath-thalithati sannan aka hau da shi zuwa sama ta uku fara'a fiha yusufa yaga annabi yusuf fa sallama alaihi shi ma yayi masa sallama faradda alaihi wa rahaba bihi wa aqarra bi nubuwatihi shi ma ya amsa masa sallama yayi masa marhaban dalale ya tabbatar da annabcin sa thumma urija bihi ila sama'ir rabi'ati aka hau da shi ta hudu shi ma haka fara'a fiha idris anan ya hadu da annabi idris fa sallama alaihi faradda alaihi wa rahaba bihi wa aqarra bi nubuwatihi shi ma thumma urija bihi ila sama'il khamisa aka hau da shi zuwa ta sama ta biyar fara'a fiha harun ibn imran ya hadu da annabi harun فسلم عليه فرد عليه ورحب به واقر بنبوته ثم عرج به الى السماء السادسه تنا اكا هاوني شي زوا سما تشيدا فلقي فيها موسى بن عمران ان يهدى النبي موسى فسلم عليه فرد عليه ورحب به واقر بنبوته فلما جاوزه ياين دا يوشي النبي موسى سما تشيدا كو ياين دا يوشي شي زا هاوتا بكوي بكا موسى سي النبي موسى يكوكا ma'ana annabi sai ga sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga annabi Musa yana kuka faqila lahu sai aka ce da shi ma yubkika me yasa ka kuka aka ce annabi Musa me yasa ka kuka faqala sai ce abki ina kuka ne li anna ghulaman bu'itha min ba'di saboda wani yaro an aiko shi a bayana yadkhulu aljannata min ummatihi aktharu mimma yadkhuluha min ummati saboda daga cikin al'umma sa waɗanda za su shiga aljanna yawan su yafi yawan waɗanda za su shiga aljanna daga al'ummata malamai suka ce wannan ba hasada bace faɗin wannan domin a inda suke ma'ana annabawa a rayuwar su da suke a lahira ma'ana a rayuwar barzakhu kai zan ce rayuwa ce da an cire duk wani abu da sunan sa wato kiyama da gaba da hasada da faɗa wannan hasada da fada da jayen da abinnan wannan ya ja wannan ya saki ma'ana dai da fitina da fada a ina ake yin su a rayuwar duniya kawai ake ko ƴan aljanna an su shiga aljanna ba Allah madauki ya ga mana wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin Allah madauki zai cire duk abin da ke zuciyar su na gilli wata kyama da zaka ji kana yi da wani wata hasada wani abu mara dadi da ke tsakaninku da wani to daga an ce an bar wannan duniyar kuma shikenan ya kare yawwa ba za ka ga abokin gabarka kuma ranan lahira kuma gabar ta sake dawo ba illa abinda Allah madauki ya gaya mana cewa masu abota a ranar tashin alkiyama banda masu takawa to ranan nan dukkan su abokan gaba ne ba abokan gaba gabar da za a yi fada ba amma kawai kowa yana gudun ta kansa yana fama da abin da ke gaban sa shine ake nufi yau ba wani wanda zai amfanarwa wani wani abu na fatan fahimci wannan abu ba a takaice ne maganar annabi Musa ba ta hasada yake fada ba amma saboda kishin al'ummar sa da fatan a ce alheri mai yawa su ma ya same su sai yasa ya zub da hawaye ganin cewa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma wanda za su shiga aljanna daga cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adadin su yafi adadin wanda za su shiga aljanna daga cikin mutanen annabi Musa shine kawai thumma urija bihi ila as-sama'i as-sabi'a sannan sai aka haudu shi zuwa sama ta bakwai falaqiya fiha ibrahima alayhi salatu wassalam sai hadu da annabi ibrahim fa sallama alayhi fa radda alayhi wa rahaba bihi wa aqarra bi nubuwwatihi shi ma kamar yadda akai a wancan thumma rufi'a ila sidratil muntaha sannan sai aka daga shi zuwa sidratil muntaha sidra in an ce sidra me ake nufi magariya bishiya ce ta hakika ta magariya amma magariya ba irin tamu ta duniya ba dan ita ga irin masifarta yace fa idza nabquha haka yasa muku anan ko nassin hadithin nabquha nabq shine kwallo kwallanta ma'ana kamar dan itacen ta kwallon girman kwallanta mithlu qilali hajar kamar wato girman tulun garin hajar hajar wani gari ne wajen madina to tulun su qilal jam'in qulla idza balaga alma'u qullataini ko hadithin yawa qulla shine ma'anar tulu da ake zuba ruwa yawa jam'in sa shine qilal wato kwayar wannan magariya ko wani kwade kaman tulun mutanen wato hajar domin annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana da waɗannan mutane da suke fahimtar zamanin da yake ciki shi yasa yake ba su misali da abin da suka sani mun fahimci wannan yawa yace wa idza waraquha ganyen kuma wannan magariya mithlu adhanil fiyala kamar kunnan giwa yake ganyen bishiyar kuga sai kenan ba irin tamu bace amma kuma sunanta magariya kamar da abdullahi dan abbas yake gaya mana cewa a aljanna duk wani abu da muke jin sunansa akwai ko a ce rumman da tufani da makamantan irin waɗannan ƴaƴan itace da muke ji Allah madauki ya bamu labari a Qur'ani cewa akwai a aljanna to Abdullahi dan Abbas yace babu abin da ya hada na duniya da na aljanna din nan sai sunan kawai don haka karka nemi ka ce ayaba irin tamu ta duniya irin ta ce a lahira leman zakin nan irin na duniya da muke sha shine irin sa a lahira ko su gwanda da makamantan su sunan duk abin da kake ji sunan abu mai dadi a nan duniya kana sha'awar sa to akwai shi a lahira amma sunan ne kawai shi irin sa daban mun fahimci wannan yawa ta bangaren girma ta bangaren dadin ta bangaren dandanan da zaka ji to kamar haka ne wannan magariya ba irin wannan tamu ce ta duniya ba ita wannan ga irin ta kwallanta ga irin girman sa kuma ganyen wannan bishiya kamar kunnan giwa ai an ga kunnan giwa ko wanda ya ga giwa shi da ita wanda kuma ya ganta a talabijin ya dai san girman kunnan giwa thumma ghashiyaha firashun min zahabin sannan akwai wani kamar carpet na zinare da aka lullube ta da shi kun ga abun wani wuri ne kawai da Allah madauki ya yi masa ado na musamman yawa yace wa nurun alwan da haske iri iri da launi daban-daban ko a nan duniya mutum yana son ado ai za ka ga wani wurin za a iya masa irin waɗannan a sa carpet a sa wannan ne a sa wannan ilimin abin nan fitulun nan masu dugo dugo ko wato ɗan kwaya-kwaya haka da yawa a zazzagaye a yi masa ado launi kaza da launi kaza ko sai a yi hotonsa ka gama wani ya zo ya liƙa a gidansa yana jin daɗin kallon irin wannan abu to Allah subhanahu wa ta'ala haka ya siffanta kusa da haka ya siffanta mana annabi sallallahu alaihi wasallam ya siffanta mana wato sidratul muntaha da take yace fama ahadun min khalqillahi babu wani mutum daga cikin halittar Allah wanda yake yastati'u an yasifaha min husniha duk dan adam na duniya babu dan adam inda zai iya siffanta maka sidratul muntaha dinnan saboda kyanta yazo iya ce maka ma akwai kaza akwai kaza akwai kaza sai dai min babu taqribi ta bangaren ya kusanto maka kawai da ma'anar da zaka fahimta gurgudan abin da zaka iya rikewa amma duk abin da yake mai kyau ne to kyan nata yafi wannan wato matuƙa din ina fatan fahimci abin yace thumma rufi'a lahu baitul ma'mur sannan sai aka dago masa dakin nan da ake ce ma albaitul ma'mur wa idha huwa dan a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ko a bayanin hadithan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi mala'ika jibril wannan kuma menene wani gida ne wani daki ne haka babba haka shine sai annabi mala'ika jibril ya gaya masa kuma da ya kawo mana anan yace fa idha huwa yadkhuluhu kullu yawmin 70,000 malakin thumma la ya'uduna yace wannan daki albaitul ma'mur wani wuri ne da mala'iku suke shiga su ibada a kowace rana kowace rana mala'iku 70,000 ne suke shiga su yi ibada su fita su tafi kuma ba za su sake dawowa ba wannan hadisin ana amfani da shi wajen nuna girma na yawan adadin mala'ikun Allah cewa mala'ikun Allah adadin su mai yawa ne kwarai da gaske wala wa ma ya'lamu junud rabbika illa huwa babu wanda ya san rundunar ubangijinka adadin su banda shi ba'da ba wanda ya san su sai Allah subhanahu wata'ala tunda da ya zama 70,000 za su shiga a kullun su yi sallah su fito su tafi wasu kuma 70,000 din gobe za su zo su shiga wata goban haka haka nan har tashin alkiyama kaga ashe ba za ka iya lissafa abun ba kai girman Allah fa yafi yadda dan adam zai tsaya ya ce wai wannan hankalin nasa ne zai bashi labarin hakikanin abu ga yadda yake gudana yawa Allah girman sa da girman mulkin sa sai dai a baka wani abu dan ka ji girman abun kai imani kuma kai da shi babu karyatawa Allah ya kara mana imani da gaibin sa yace thumma udkhila aljanna sannan aka shigar da shi aljanna fa idha fiha habailul lu'lu sai gashi akwai wato tili na lu'lu kamar tilin rereye in an ce haba'il an kamar layin rereyen nan in ya taru yake wani zagaye zagaye iri iri shi suke ce mun shine haba'il wato hawa hawa tudu yawa na lu'lu a duk da malam ibnu hajar al-asqalani a sharhin wannan hadisin ya ce haka a wannan wurin yazo haba'il akwai wani wurin da yazo da janabiz janabizul lu'lu janabizul lu'lu jam'in jambiz shi kuma shine kullu martafa'a wastadara shine duk abin da ya sama kuma ya zama cycle shi ake cewa janabiz kusan abin da wancan da wannan din babu bambanci wancan an kusanta shi da abin da yafi kama da shi ne wannan kuma an sifanta shi da yadda sifarsa take ko haba'il ko janabiz yace wa idha turabu hal misku sai gashi kuma kasar da take ma'ana ground din da aljanna take miski ne ma'ana tilaren miski shine kanshinta ma'ana ba kasa ce irin wannan wanda daga cikinta daga asalinta aka halici annabi adam wannan tamu ta duniya ba wanda a cikinta muke kashi mu fitsari mu dauka mu gini mu yi abin da muke so to ba irin ita bace kasar aljanna land din da aka dora dakunan aljanna da gidajen aljanna na almiski ne shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana yace wa urija bihi aka kuma yi sama da shi har yanzu hatta zahara li mustawan yasma'u fihi sarifal aqlam yace aka sake sama da shi a wannan wuri wanda har ta kai shi wani matsayi da yana jin karar alqaluma ana rubutu a fadar Allah kenan mala'iku na rubuta abinda Allah madaukaki ke umartar su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji wannan sauti din a wannan tafiya din mun fahimci wannan abu wannan shi ma duk yana cikin harkar gaibi to insha Allah Allah madaukaki ya kai mu darasin mu na gaba sai mu ji me ya gudana da sabanin malamai akan thumma da nafata dalla da abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gani a wannan lokaci menene ya gani hakikatan mala'ika jibril ya gani ko Allah ya gani ko menene ya faru insha Allah darasin mu na gaba zamu ci واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وعليكم السلام ورحمه الله نعم شي ما اي نعم اي نعم اكوين دما اي البيت المعمور اكو كما بيت العزه بيت العزه شي نيكي سما تا دا inda in an sako da qur'ani yake tsayawa jumlatan wahidan daga baitul izza kuma ake sako manzo Allah sallallahu alaihi wasallam munajjaman shi kuma baitul ma'mur shi a saman bakwai jazakallahu assalamu alaikum